sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Aishatu Sule da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin yau Litinin 17 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai.
Akalla masu zanga-zanga 100,000 ne suka fito a jiya Lahadi kwana 9 a jere a kasar Belarus don kin amincewa da sakamakon zaben da ake takaddama akai da ya ba shugaba mai mulki Alexander Lukashenko nasarar zarcewa. A yau Litinin, ƴan jam'iyyar Democrat a nan Amurka za su kaddamar da babban taron jam'iyyar na kwanaki 4 da za a gudanar ta yanar gizo. Jami'an tsaro a kasar Somalia sun gwabza fada da mahara na tsawon sama da sa'anni 4 a jiya Lahadi wanda ya kawo ƙarshen hari da mamaye otel din da ke gabar ruwa.
Bayan cikakkun labaran duniya za ku ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar Kano tana tuhumar mahaifin da ya daure ɗansa tsawon shekaru 7 da laifin yunkurin kisan kai bisa dalilin cewa
bincikenmu ya nuna mana cewa wannan abu da wannan mahaifin yaro yayi wato Aminu Farawa ya wuce ma tare da kuma hana wannan ya matashi fita kusan wani yunkuri ne na kisan kai.
A yayin da sojojin Najeriya suke ci gaba da fatattakar 'yan bindiga a jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina, maharan sun karkata akalarsu a yankin kan iyaka da jamhuriyar Nijar.
Wasu sun kawo kawar zafi a ɗauke mutum wariyar yi a ce sai an kawo kaza kidnappers kenan. Yanzu haka yana baka labari aka sanar ma'aikacin lafiya da haka allurai da ake zuwa daga kan yau da kullum an bar zuwa sauna.
A jihar Borno kuma wasu al'ummomi da hare-haren kungiyar Boko Haram ya ɗaiɗaita sun koma garuruwansu da gwamnati ta sake gina musu. Bayan haka kuma Sarfilo Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma kafin duk waɗannan bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Aishatu Sule. Akalla masu zanga-zanga 100,000 ne suka fito a jiya Lahadi kwana na 9 a jere a kasar Belarus don kin amincewa da sakamakon zaɓe da ake takaddama a kai da ya ba shugaban kasar da ya dade yana mulki Alexander Lukashenko nasarar zarcewa akan mulki. An yi kiyasin cewa mutane 100,000 ne zuwa 200,000 suka fito wannan tattaki na neman yanci wanda 'yar takara adawa Svetlana Tikhanovskaya ta kira. Da yake wa gangamin jawabi, Lukashenko ya musanta zargin da ake na magudi a zaben, kuma ya zargi sa hannun kasar ƙetare da tunzura tarzoma ta tsawon kwanaki. Ya ƙara da zargin NATO da tara makamai a iyakar kasar. A yau Litinin, 'yan jam'iyyar Democrat a nan Amurka za su kaddamar da babban taron jam'iyyar na kwanaki 4 da za a gudanar ta yanar gizo, yayin da masu gabatar da jawabi za su kasance a warwatse a fadin kasar da nufin taimakawa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden samun nasarar kada shugaba Donald Trump a zaben na watan Nuwamba. Fitattun 'yan Democrat ciki har da tsofaffin shugabannin Amurka Barack Obama da Bill Clinton da 'yar takarar jam'iyyar a shekara ta 2016 Hillary Clinton za su yi jawabi akan cancantar ɗan takarar mai shekara 77 Biden da mataimakiyarsa Senata mai wakiltar California Kamala Harris, mace ta farko baƙar fata kuma ta farko 'yar kudancin Asiya ba Amurkiya da babbar jam'iyyar ta tsaye da ita takara a wannan mataki. Wannan zai kasance babban taron siyasa na farko da Amurka suka taba gani da zai gudana a yanar gizo ba tare da taron magoya baya a jam'iyyun Democrat da Republicans suna wasa gwanayensu ko suka ba. Biden zai yi jawabin amincewa da tsayawa takarar shugabancin kasar karkashin tutar Democrat a jiharsa ta Delaware ba tare da taro ba sai ma'aikatansa da masu bashi shawara akan siyasa. Kwamitin sa ido da bincike da jam'iyyar Democrat ke jagoranta a majalisar wakilai ya gayyaci shugaban hukumar aikawa da sakonni Postmaster General ya bada bahasi a ƙarshen watan nan a wani zaman gaggawa da aka kira dangane da matsalar da ake samu wajen aikawa da wasiƙu da ake zargin cewa yana rage ƙarfin aikin hukumar ne da nufin taimakawa shugaba Donald Trump sake cin zaɓe. Trump ya kare shugaba Louis DeJoy, wani attajiri da ke ba wa jam'iyyar Republican gudumawa, wanda ya aiwatar da matakai da suka rage kashe kuɗi da ya haifar da damuwa akan aikawa da wasiƙu musamman ma dangane da kada ƙuri'u a zaben na 3 ga watan Nuwamba ta hanyar aikawa da sakonni. Jihohi 9 cikin 50 na Amurka suna shirin kada ƙuri'unsu ne a zaben na watan Nuwamba ta hanyar aikawa da wasiƙu. Daga cikinsu har da jihohi 5 da suka shafe shekara da shekaru suna gudanar da zabensu ta wannan hanya. Miliyoyin mutane a waɗansu jihohin za su iya kada ƙuri'unsu ta hanyar aikawa da wasiƙu, ko da yake a jihohi 7 tilas ne mutum ya bada ƙwaƙwaran hujja da za ta sa ya zaɓe ta hanyar aikawa da wasiƙu, kamar idan ta kama baya gida a ranar zaɓe.
To madalla, an jima kaɗan Aishatu za ta sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan bari mu fara a jihar Kano. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar ta Kano ta ce sakamakon binciken farko da ta yi ya nuna tuhumar yunkurin kisan kai akan mahaifin yaron nan, wato Malam Aminu, wanda ya ɗaure ɗansa a gida ba cikakkiyar kulawa har tsawon shekaru 7. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar ta ce ta ceto wani matashi a unguwar Sheka da aka ɗaure tsawon shekaru 15. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A ranar Alhamis din da ta gabata ne ƴan sanda suka ceto matashi na farko wanda mahaifinsa ya ɗaure tsawon shekaru 7 a cikin wani ɗaki a gidansa da ke unguwar Farawa a gefen birnin Kano.
Ba aje shi ne don saboda cutar da shi bane, don aje shi ne saboda mutane yanzun aka bar shi yana yawo akan hanya, zaka ga laifinsa ne. Shi kuma sai gan kai zo kai wajen hukuma, kuma kamar za a caje shi kuɗi da yawa a ce masa me yasa bai kai shi tintini ba, ka gane yalla bai.
Hamza Aminu Ibrahim kenan kani ga Ahmed Aminu da mahaifinsu ya ɗaure shi. Shi kuwa takwaransa Malam Hamza Ayuba, makwabci ga Malam Aminu, na cewa
kuskure ne dai a cikin wannan al'amarin, an riga an yi shi bangaren su iyayen nashi. To ba mu yi tsammani wannan hukuncin da ya ɗauka na ɗaurin rashin kula da shi ya kai haka ba. Yaro ne ɗan shaye-shaye, ko ina zai iya kaɗan masa abu zai iya buga maka ƙarfi irin haka. Abin ya dan fusata uban.
Yanzu haka dai mahaifin wannan yaro, wato Malam Aminu da matarsa, na shalkwatar 'yan sanda ta Kano suna fuskantar bincike, inda har ma kakakin rundunar 'yan sandan DSP Haruna Abdullahi ke cewa
binciken mu ya nuna mana cewa wannan abu da wannan mahaifin yaro yayi, wato Aminu Farawa, ya wuce ma zargin tare da kuma hana wannan ya matashi fita. Wannan kusan wani yunkuri ne na kisan kai wanda yanzu haka muna ci gaba da bincike. Shi kuma wannan matashi dama wanda tuni yana asibiti ana masa magani, cikin yana ƙara samun afuwa.
Sai dai ga alama kungiyar Human Rights Network wadda ita ce ta tsegunta ƴan sanda halin da wannan yaro ke ciki tun da farko, bayan bayanan sirri da ta samu ta nuna rashin gamsuwa da yadda ake kula da lafiyar Aminu Ahmed, kamar yadda daraktan kungiyar Kwamar Haruna Ayagi ke faɗi.
Gwamnati bangaren office din mata, wato Women Affairs Office, wakilin ta ce za a kai shi asibiti da zai samu kulawa kyakkyawa. Sai muka ga an tafi Matalama Special Hospital. Ba mun ce asibitin bai cancanta ba, da muka je sai aka kai shi bangaren da ake ce mai A&E, wato Accident and Emergency. Yaro wajen shekararsa 7 da wata 8 a wani yanki a kulle. To yanzu an dauko shi an kawo shi wani waje, mun je mun tarar an yi accident da dama, wanda da man yankin abin da ya gada kenan. To amma bin az ita gwamnati ta ce ta shigo, muka zira mata ido muga abin da za ta yi. Gadan ma da metro din ta yi kokari aka samu, gefensa kuma mutum ne yake kakarin kurin niyyar mutuwa ma, tunda sun yi accident na mota, jikin shi jijjini. To kaga wannan bawan Allah an ciro shi daga can, kuma an zo an hada shi da wanda yake kallo yana wani yanayi, kaga firkicewarsa ma sai ta ƙaru kenan.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan sandan na Kano ke cewa sun ceto matashi na 2 a unguwar Sheka a birnin Kano da ke fuskantar makamancin wacce ukuba da Ahmed Aminu ya fuskanta a wurin mahaifinsa, kuma suna ci gaba da gudanar da bincike. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Wa gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ci gaban labarai.
Jami'an tsaro a kasar Somalia sun gwamza fada da mahara na tsawon sama da sa'o'i 4 a jiya Lahadi, wanda ya kawo ƙarshen hari da mamaye otel ɗin da ke gabar ruwa. Ismaila Mukhtar, kakakin ma'aikatar yada labarai, ya faɗi cewa mutum 11 ne aka kashe da ya haɗa da jami'in tsaro ɗaya. Ma'aikatan motar ɗaukar marasa lafiya sun ce sun ɗauki kusan mutum 30 da suka ji raunuka. Jami'ai da waɗanda abin ya faru a ganin idansu sun bayyana wa VOA cewa dab da karfe 6 na yammacin ne dan kunar bakin wake a cikin mota ya tada bom a kofar fitaccen otel din Elite Lido da ke bakin teku a Mogadishu. Jim kadan sai yan bindiga 4 suka farma otel din. An harbe kuma aka kashe dukkan maharan 4 a cewar Muktar. Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya sanar da shirin gwamnatinsa na sake bude makarantu a farkon watan Satumba duk da karuwar COVID-19 a kasar. A cikin jawabinsa ga kasar da ya saba yi duk mako, Chakwera ya ce an yanke shawarar bude makarantun ne saboda nasara da Malawi ke samu a yaki da COVID-19.
Ga kalego take werengero tsofano.
Yace duk da cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura 5,000. Kaso 5 ne suka yi fama da rashin lafiya har aka kwantar da su a asibiti. Ko a cikin jami'an jinya 389 waɗanda suka kamu da cutar. Mutum ɗaya ne muka rasa. Sauran sun samu sauki. Bayanin da kwamitin karta kwana kan COVID-19 yake bayarwa duk rana ya nuna kusan rabin waɗanda suka kamu da cutar sun warke. Wani ruwan sama da ba a saba gani ba da bazara ya haifar da walƙiya da ɓarɓashin wuta da safiyar jiya Lahadi a arewacin California, wanda ya tada gobarar daji da ya tilastawa ɗaruruwan mutane barin gidajensu a arewacin Los Angeles. Sama da gidaje 4,500 ne suke fuskantar barazanar wutar dajin da ta doshi gandun dajin kasar da ke Los Angeles.
Madalla a gaida Aisha Tusule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma zai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Bayan fatattakar 'yan bindigar da ke kai hare-hare a jihohin Katsina, Zamfara da gabashin Sokoto da jami'an tsaro ke yi, yanzu maharan na neman karkata akalarsu a yankunan kananan hukumomin da ke kan iyakan Najeriya da jamhuriyar Nijar, musamman Ilela, dukkuwa da dimbin jami'an tsaron da ke kan iyakokin. Muhammad Nasir na dauke da karin bayani.
Bello Isa Ambarura shine wakilin yankin a majalisar dokoki ta jihar Sokoto. Ya ce gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su domin tabbatar da tsaro a yankin gabashin Sokoto, amma dai matsalar satar mutane tana addabar yankin na Ilela.
Tun kamin sallah har zuwa wannan lokaci babu sahiya da za ka je ba attack ba kai hormaki gidan wani ba, ko an dauke waɗansu ko an kashe, abin kullun haka ne. Misalin kasar Damba wanda suka iya kare tangaza, mukan samu kullun zaka ji an ce an dauke wani. Kaga ya zama wajibi mu ku don Allah don annabi gwamnati taimaka mana ta wannan hauji don mutane su samu kwanciyar hankali.
Na zanta da wani dan asalin yankin na Ilela, baban gidan Sahabi, wanda yace jama'ar yankin na bukatar daukin gaugawa.
Wasu kanka aka fara zuwa sai a dauke mutum wargi a ce sai an kawo kaza irin nakas kenan. Muna riri anan kamar da wasu ya fado cikin kasar Damba, sannan akwai wani gari kuma can gaba da ake kira Sauna. Yanzu haka ina baka labari akasarin ma'aikatan lafiya da haka annure da ake zuwa daga kan yau kullum an bar zuwa Sauna. Yanzu haka a tarin Damba ina baka labari bare na zuwa ga gona su ce mutumin Damba hakin ka ce a katira in nada baki su kama kafa yankin.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta ce tana sanar da abin da ke faruwa a yankin, kuma tana ɗaukar matakan magance wannan matsalar kamar yadda kakakin rundunar ASP Muhammad Salim Abubakar ya tabbatar.
A satin da ya gabata aka canji DPO wanda yake kula da karamar hukumar Ilela, tare da haɗa shi da reinforcement, ma'ana ƙarin zaratan ma'aikata za su taimaka wurin tabbatar da sun yi amfani da tasu ƙwarewa domin shawo kan wannan matsaloli na garkuwa da mutane har zuwa ga satar ababen kiyo daban-daban tare da 'yan sace-sace da suke kokarin su zama kamar ruwan dare.
A garin Gandi ma karamar hukumar ki taraba, wanda ya fuskanci har-haren ta'addanci shekaru 2 da suka gabata, an fara samun dawar wannan matsalar domin mahara sun fara zuwa suna kisan doki ɗaiɗai na al'ummar yankin. Ga dai wani wanda al'amari ya faru a gaban idonsa.
Sunana ya Ibrahim Gandi, muna da na wurin mai shayi kawai sai muka ji barayi sun yi halbi guda biyu sun ce ma wannan bawan Allah Kabiru. Suka ce mai ina mai shago ne yake gashi, suka mambare shi suka rike shi suka halbi guda uku sai muka nuna ta ga shayin shi sai muka fita muka hada ruwa da shi da yake da ciwon asma. Yace ya ci mura sun hade shi ya yi kudi a cece shi ba damar ceto, Allah ya shirya shi. Kuma wannan Kabiru suka neme shi kudi yace beda shanu yace beda, suka yi mishi halbi guda bayan ya sheka ta gaba. Daga nan suka yi mai halbi guda uku ga mara.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Idan muka koma a yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma, gwamnatin jihar Borno ta soma mayar da al'ummomi da hare-haren kungiyar Boko Haram ya ɗaiɗaita a garuruwansu na asali sakamakon dawowar zaman lafiya a yankunan. Al'ummomin da suka dawo sun hada da na garuruwan Ajire, inda gwamnati ta sake gina musu gidaje 500, da kuma Auno, inda aka gina gidaje 80 tare da samar da ababen more rayuwa. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya zanta da kwamishinan gine-gine da sake tsugunar jama'a injiniya Mustapha Gobiyo.
Kada yanzu mutane da suka koma a hari da wadda daribar na ka hari wani wajen kamar 2,800 da wani abu masu da koma yau. Alhamdulillah mun je mun tsugunar rasa gidajensu yanzu, an ba su abinci, an ba su kayan kwanciya, da kuma kowanne magidanci an ba shi 50,000. Kada gidajen da suke cikin fara gidan zana da gidan kuma tabo. Yanzu gidan bulok mun gina musu, muka fenta, muka za tile. Mun koma yanzu a cikin jin dadi da na shan koma gida, muka ba su abinci, kowanne gida an ba su shinkafa da masara da mai da kuma taburma da katifa. Ba haka muka ba su 50,000 kwayo ga ci, za ka samu abin jarinka ko sama kasuwancinka. Kuma da suka je rinfa yanzu lokacin damuna ne, wayar da maza su yi normal rani, saboda haka insha Allah da yaran Allah akwai abin da za su yi, ba za su yanzu ba za su zauna haka banza ba. Batun tsaro kuma gwamnati tana aiki da sojoji da kuma yan sigilan JTF da kuma polisawa da kuma vigilanti, in Allah ya yarda kuma da yaran Allah da rukun Allah za su samu zaman lafiya.
To ko me mutanen da aka kai kauyukan nasu ke cewa ne a halin yanzu?
Sunana Babagana Mustafa, amma na biyu wallam Chris ana kirana. Ina Ajiri Mafa. Na alhamdulillah naji dadi ma. Dadi ma yafi na da mai naji. Dadi na nazo nike jin mai yanzu ma. Bokwaran ma babu. Sai dai kawai dai mun gode Allah ya rufe mana asiri mu. Ba wani hayani, ba wani abu. Muna lafiya mu kalau insha Allah.
Wallama masa daga Malmorti. Gidanmu babu. Mun samu gida, mun samu abinci, mun samu gaba daya. Allah ya saka mun shi gwamna da commissioner na RR da chairman na Sema Yabuwa Kolo. Allah ya saka musu.
Wasu mutanen da rikicin Boko Haram ne da ita kenan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda Biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, a yau ma shirin ciki da gaskiya yana jihar Katsina, inda yake bin diddigin zargin da dan asalin jihar Alhaji Mahdi Shehu yayi ta kafafen yaɗa labaru cewa da sunan tsaro gwamnatin jihar ta wawura har naira biliyan 52, kuma har yanzu babu tsaron. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku wannan shiri na bin diddigin zargin dan asalin jihar Katsina Alhaji Mahdi Shehu yayi, na cewa daga watan Yuni na shekarar 2015 zuwa watan Afrilu na bana, gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira biliyan 52 da sunan lamarin tsaro, amma babu tsaron. Haka kuma Mahdi ya ce yana da takardu da hujjojin fitar da kudaden, har ma da lambobin asusun bankuna da aka zuba kudaden, wanda kan haka ne yasa reshen jihar Katsina na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta neman majalisar dokokin jihar ta gudanar da bincike kan wannan lamari. Idan mai sauraro watakila ya saurari shirin da ya gabata, dan kwamitin da ke binciken wannan zargi na majalisar dokokin jihar Katsina, Muhammad Komanda Dutsen Ma, ya ba mu tabbacin cewa kwamitin zai yi adalci ba tare da bata lokaci ba. A yau za mu saurari wannan zargi daga bakin mai shi. Kafin daga bisani mu kawo muku martanin gwamnatin jihar Katsina.
To insha Allah, sunana Mahdi Shehu, ni dan haifaffen jihar Katsina ne a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce makofar Sauri, kuma ina zaune a garin Kaduna. To zargin ba ya tsaya akan gwamna bane ba, akan gwamnati ne gaba dayanta. Abin da ke faruwa, tabbatattun takaddu wanda suka samu asalin su daga cibiyoyin gwamnatin jihar Katsina sun tabbatar da cewa ba a gaya ma mutanen Katsina gaskiya, ana rurrufa musu, ana gaya masa kare-kare-kare-kare, ana yin sama da fadi da duke su, ana kawo musu fuskokin Annabi Musa, amma ana race da zuciyar Fir'auna. Me yasa na faɗi haka? Tun shekara ta 2015 da suka hau mulki har zuwa yanzu, abin da ya ji hankali na shine ya taba cewa inda a matsayin shi na neman lokacin da yake dan takara na neman kudin mutane a cikin garin Katsina ya ce wallahi da zai samu rabin kudin da gwamnatin shi mata samu cikin shekara 8 da ya mai da wata ya mai da jihar Katsina small London ina da kasar din da ya faɗi haka sai gashi ba shekara 8 ba kudin da ya samu da shi da ƙananan hukumominsa a cikin shekara 4 sun lanka abinda Ibrahim Shehu ya samu kudin da ake kashewa daga shi daga wata na 6 na shekara ta 2015 zuwa wata na 4 shekara ta 2020 wannan shekarar abinda suka bannatar suka kashe a cikin harka ta albazaranci biliyan 52 da sunan cewa wai an kashe su ne akan tsaro sai abin ya bayyana cewa yawan kudin da ake kashewa na karuwa da yawan kudin da mutane da ake kashewa mutane da ke aka ke kashewa suna karuwa kudin da ake kashewa na karuwa shi ya jawo hankali na cewa dukkan sharadin da aka gitta na gwamnati san karya su mutane suna mutuwa ana karkashe su ana koni masu dukiya da gidaje
yawato
anima mata fyaɗe a gaban ƴaƴansu a gaban mazajensu
mahadishu
wani uncin suna rayuwa ya kare
mahadishu ya kai ka samu waɗannan bayanai na an kashe ko an barnata naira biliyan 52 a waɗannan shekaru da kake magana
daga gidansu ya fito bayani
to yi mana bayani yanda abun ya zama barna a wajenka a wannan bincike da ka gudanar
yanzu misali sai ka farka ga cewa a cikin kuɗin da aka ce an aje an tanada don tsaro sai ka ga an rubuta sunan kwamishinan ƴan sanda wane kwamishinan ƴan sanda wane kwamishinan ƴan sanda wane an ba shi tallafi an ba shi taimako an ba shi agaji ina dangantaka baiwa kwamishinan ƴan sanda taimako da agaji da ɗauki ina dangantaka ta da zuwa ya kai waɗanda abin da ke kashe mutane kirki daga an sanya an ba da support an ba da assistance an ba da support an ba da assistance an sa sunayen jami'an sojoji manya-manya da cibiyoyin jiragen sama cibiyoyin drone jiragen sama an sanya sunayen jami'ai daban-daban da sarakan gargajiya daban-daban cewa an ba su kuɗi wannan takardu annan na samu ba a taɓa tunanin a rayuwa cewa waɗannan takardu za su bayyana ba shi yasa sai a rubuta maka sunayen da ba za ka iya tambaya ba a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati za ka ma ji tsoron tambaya akasari waɗannan an da ka rubuta sunayen su ai mun bididdigi mun ga ba inda aka samu kuɗi a cikin account din su da yawan su mun bididdigi ba su ma san an yi amana zargin ba su ma san an yi amfani da sunayen su ba an ciro annan ma kuɗin kuɗi ko kuma a gaya maka a rana ɗaya an fitar da kuɗi an ce an ba sarkin kaɗan da naira 165 me aka rubuta zai je rangadin dajin dajin rugu ni kuma ina nutsuwa har ga Allah tunda sarkin nan ya hau mulki bai taba zuwa rangadi ko ɗaya ba kuma sarki na dare a tambaye shi ya taba zuwa rangadi kuma sarki bai anshi wannan kuɗin ba dan in za a ba ni wannan kuɗin ai emirate ai tana da account a access bank ina da account number din in gaskiya ne a saka kuɗin na a cikin account number na access na emirate council mana wannan abubuwan fa kan mage ya waye an riga an tori ita da ma kaza rufin asirinta gashin nan da ka cire gashin nan sai gurdumi ya bayyana
kafin mu kawo muku ci gaban wannan zargi da Alhaji Mahadi Shehu yayi za mu kawo muku martanin da gwamnatin jihar Katsina ta mayar ta bakin mai taimaka gwamnatin jihar Katsina nan musamman kan kafofin labaran radio Murtala Ibrahim Kafir wanda ya ce duk zargin shacifa ne kawai
alhamdulillah kusan dukkan inda yake koke zaka iske abubuwa ne da idan kai amfani da hankali kai amfani da iliminka da kuma koda gama garin tunani ne na dan adam kazan naka ce a gwamnatin da ta shekara kusan muna iya cewa 6 a yanzu wanda ba ida cika 6 ba gabaki da gwamnatin da duka shekarar ta 5 da ƴan watanni sai ka fito kana zargi na kukan an taba kaza an kwashi kaza a can wani barawo ne ko kuma wani ya dauki kaza ko an dauki kaza an ba mu wani abinda kake togon kana dogara da shi wata hujja ce wadda wanda duk yake iya daukar ta ya baka baka da tabbacin aminci shi baka da tabbacin sahihancin shi alhamdulillah abubuwan da yake ta zarge-zarge mafi yawa a karan fari yana maganan issue na security votes ko kuma kudaden da suka shafi harkar tsaro. Yana mai tabbatar maka daga lokacin da gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari ta anshira gaman mulki a ranar 29 ga watan 5 na shekarar 2015 zuwa yanzu da nake maka magana, naira 5 da ta shigo jihar Katsina wanda ta shafi harkar tsaro, babu abin da gwamnatin mai girma Matawalan Hausa da Latin Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ta yi amfani da su ta hanyar da bata dace ba. Mai girma gwamna adali ne fiye da yanda waɗanda ke kallon shi daga nesa suke tunani. Adali ne shi mai tsantseni fiye da yanda waɗanda ke matse mishi suke tunani, in ba wanda Allah ya sa ya jaraba shi kuma ya sanya yake a tunda ya sanya yake har yanzu ba. Duk abin da yake na haƙƙi na al'umma, wallahi bawan Allah nan babu inda yake wasa da shi. Kuma ina baka tabbaci, tunda nake a rayuwata ban taɓa samun shugaba wanda a koda yaushe tunanin shi ya al'ummar shi suke ciki ba. A duk lokacin da al'ummar shi wani iftila'i ya fada, wallahi zaka ga bawan Allah nan firgici yake shiga fiye da yanda zaka iske wani ma wanda kila ana iya kira a turanci kamar wanda ke furfuranta na inda tashin hankali yake. Wani abu ne da mai ilimi da kyakkyawan tunani da kuma sanin ya doka take. A lokacin da ni nike tuhumar ka cewa ka taɓa naira kaza ko kuma ka yi abu kaza na laifi na gwamnati, zan ce ni ba hukuma ba ce, ba shari'a ba ce ni, ban da wani hukunci, ban da wata doka da na dogara da ita da zan fito in ce ka yi laifi kaza. Illa iyaka idan ina tuhumar ka da abin nan da ban fahimta da shi ba, da ban gamsa da shi ba, ina iya ɗauka in kai ma hukumomin da su ne mafi cancanta su aka kafa domin su bincika. Su game ki akwai wanda su ne idan bincikensu ya tabbatar suke da hurumi na doka, wanda shi ma sai idan an kai ka gaban hukumar shari'a ta tuhume ka da cewa ana tuhumar ka da zargi iri kaza da iri kaza da iri kaza, ya za ka iya kare kanka? Idan ka gaza, shi ne za a fito a ce bisa doka iri kaza da laifi iri kaza da aka tuhumi wane-wane da shi a lokaci kaza zuwa lokaci kaza, kuma ya kasa ba da hujjar da za ta gamsar da shari'a cewa wannan abin da ake tuhumar shi da shi ba laifi ba ne yayi, to hukunci shi kaza ne da kaza. Amma bawan Allah nan tunda ya fito a karan fari, har ga Allah ni ban taba daukar lokaci, in banda kusan yanzu da nike kallon ya kamata a ce an wayar mu al'umma kan ya abin yake, domin duk wanda ke bibiya abin ada da yake ba abin muhimmanci, yanzu kusan ya watsar da abin, wallahi shi ke soki burutsen shi babu wanda ke saurare shi.
Mai taimaka gwamnan jihar Katsina na musamman kenan kan kafofin labaru Murtala Ibrahim Kafir. Abin da ya sauka kenan a wannan makon, idan Allah ya kai mako mai zuwa, Alhaji Mahdi zai kawo mana misalai kan irin yadda yace an fitar da waɗannan kuɗaɗe, sannan mu kawo muku ci gaban martanin gwamnatin jihar Katsina kan wannan zargi. Yanzu a madadin Nasir Adam Yalil Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Ka gaida Sarfilu Hashin Gumel. Kafin mu yi sallama ga Aishatu ta sake dawowa da labarai amma a takaice.
Akalla masu zanga-zanga 100,000 ne suka fito a jiya Lahadi, kwana 9 a jere, a kasar Belarus, don kin amincewa da sakamakon zaben da ake takaddama a kai da ya ba shugaba mai mulki Alexander Lukashenko nasarar zarcewa. A yau Litinin, 'yan jam'iyyar Democrat a nan Amurka za su kaddamar da babban taron jam'iyyar na kwanaki hudu da za a gudanar ta yanar gizo. Jami'an tsaro a kasar Somalia sun gwabza fada da mahara na tsawon sama da sa'anni hudu a jiya Lahadi, wanda ya kawo ƙarshen hari da mamaye otel ɗin da ke gabar ruwa.
Da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Sahabi Danfari da aka fi sani da Sahabi EO Sanyinna, da Malam Umaru Muhammad Dan Inna Sanyinna da sauran 'yan uwa dangi bisa rasuwar mahaifiyarsu a ƙarshen makon nan da ya shige, Allah ya ji kanta da gafara kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu kuma madadin duka abokan aiki musamman Aishatu Sule da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Dodone da ya hada mana shirin baki ɗayansa, Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ma'assalam.